السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وأنا لدي من أجسر الدين المسلم، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تارد رغم الله سبحانه وتعالى يكرم عبادة دمكي أو أن ننسى أعتبر ashirin da hudu da uku ga watan takwas watan Sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wadda ta daidai da 26 ga watan uku watan Maris kalandar albashi shekara 2022 ya gafarta abin da yake cikin ta na kuskure ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su rayuwar mu duniya da lahira. Dan uwa masu albarka, ta zuwa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Hadisin yana cikin Sahihul Jami'a, hadisin ya lamba 3930. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tuba, kalmar tuba malamai sun ƙari juna sani akan ma'anarta, waɗansu malamai suka fassara ta fassara irin ta lugha a ce tuba lak, wato alkhairi albarka da ce ta tabbata gare ka, taka ta yi kyau, ka dace. Wadda ce ya tabbata ga wanda ya sami istighfari mai yawa a cikin littafin aikin sara na tashin alkiyama. Waɗansu malamai sun fassara tuba da cewa wata bishiya ce a gidan aljanna, duk wanda ya same ta a gidansa ko girman faɗa inuwar bishiyar يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما هي إن جرمن دوكي وندا أمبرا ليش بي جزا وبي جزيا إن يبرا ليش دج فرقهم وانا إنوا يا شكر دري بكي كرشن تبين تقول تونا بشيء بدا ده أكيدانك سيما زعل الله سبحانه وتعالى wanda ya sami istighfari mai yawa a cikin littafin aikin sa ranar tashin alkiyama, irin wannan bishiya ta tabbata gare shi, ma'ana Allah ya bashi aljanna ko kuma zai shiga aljanna. To kowace daga cikin fassarorin, ko a ce madalla da abin da ka samu, ko a ce ka sami wannan bishiya a gidanka, dukkaninsu dai albishir ne na alkhairi ake yi ga wanda ya waita istighfari. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana istighfari a wurare da yawa a cikin rayuwa, kamar yanzu ka idar da sallah, an so farkon abin da za ka yi bayan ka idar da sallah ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam حديث عبد الله بن عمر الله يقرأ مسجد يتي إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد. أول زما بدا لها مكان كرجع من زال الله صلى الله عليه وسلم استغفاري بدا لي مجينا شاء أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wata rana yake ga sahabbansa, wallahi na fi ku sanin Allah, na fi ku tsoron sa, wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra wa fi lahdin 70 marra, yace amma a yini nakan yi istighfari sau 100, a wata ruwaya yace sau 70, yace astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان أذكار الصباح ذكري دا أكي نسافية والمساء دايما ya koya mutane fadar astaghfirullah ko astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi sau 100 ga kafaratul majlis in ka zauna a wuri ka tashi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi wannan duk dan ya koya mana yawan istighfari zuwa ga Allah to me yake hikimar da yasa ake yawan ake cewa mutane sai wai su istighfari gashi yanzu mun karanta a cikin sura ta 71 suratu nuh alaihi salam annabi nuh Allah ya kashi zuwa wajen mutanansa suka kangare suka bijire suka ƙi yin imani Allah sai ya jarrabe su da abubuwa na tashin hankali iri-iri aka hana su ruwa daga sama baki suka daina zuwa garin su saye da sayarwa iya ijunan suke saye da sayarwa kuma Allah ya sa asara a cikin kasuwar duk abin da mutum ya saya sai yayi asara duk abin da ka siyo zaka yi amfani da shi ma sai kai asara ka siyo kwano ɗaya zaka yi amfani da shi kafin ka zo ka yi amfani da shi ya zama rabin kwano ko kwano ɗaya ba kwata Allah ya sa musu asara sannan aka ringa aure babu haihuwa an ce sai da aka shekara 40 ruwa bai sauka a garin su ba bako bai shiga garin su ba ba a samu wani wanda ya aure ya haihu ba cikin shekara 40 to sai damuwa ta dame su abin ya tayar musu da hankali kwarai da gaske kaga inda mu ne yanzu haihuwa dai ba haihu bane shi a shekarar malala gashin din ya ma ba a haihu ba ba damuwa damuwar za ta tafi ne an rasa ruwa an rasa kasuwa amma su har saboda fitra asalin ɗabi'ar ɗan adam asalin halittar ɗan adam in bata kangare ba ina son iyali ina son yaya da haka ne har Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya sifanta cewa akwai wildanun mukhalladun waɗansu yara waɗanda a wannan sifa ta ya ƙuruciya ta yarinta za su tabbata ka gan su jarirai ga waɗansu nan ainihin 'yan tatata ko 'yan rarrafe ga 'yan tatata ga waɗanda suna tafiya suna faduwa suna tashi 'yan ƙanana tattat saboda ɗabi'ar ɗan adam tana son ɗa in ka ga mutum yake bai son ɗa to ɗabi'arsa sai ta kangare ta lalace to da suka samu wannan matsalar sai annabi Nuhu sai yake musu wa'azi fa qultu astaghfiru rabbakum sai nace ku roki gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara lalle ubangijinku ya kasance mai yawan gafara in kun nemi gafaran nan duk waɗannan matsalolin da kuke ciki zai kawar muku da su yursilu samaa alaykum midrara zai aiko muku da ruwa mamako daga sama zai sa sama ta zubar muku da ruwa wa yumdidukum bi amwalin wa banin kuma zai kare ku da dukiyoyi da yaya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara isanya muku gonaki lambuna kayan marmari ba yankewa kuma ya samu ku ruwa ƙoramu ko ina ga sunan suna gudana ba ku da matsalar ruwan da za ku sha kun ga sun samu kansu kenan abubuwa guda biyar ba ruwa daga sama ba gona ga asara a kasuwa babu haihuwa sannan ruwa an samu scarcity karanci na ruwa sai sun sha wahalar da suka sanna a samu ruwan da ba shi menene ya ba su ita ce mafita daga wannan dangin shine istighfari zuwa ga Allah da haka dan uwa mai albarka yar uwa mai albarka kada wata matsala ta sa ka a gaba ka kasa durfafata da istighfari shi istighfari din haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja duk wanda ya lazumci istighfari sai Allah ya sanya masa yayewa daga kowanne irin bakin ciki duk damuwa da kake ciki Allah sai ya kawo maka yayewa cikin kuma sai ya kawo maka mafita daga duk kuncin da ka samu kanka a ciki kaiwaye ta istighfari kana neman arziki kaiwaye ta istighfari kana son ka fita daga yanayi kaiwaye ta istighfari kana cikin damuwa yayewa ta istighfari kan garewar iyali yayewa ta istighfari kana neman kasuwa yawaita istighfari kana son ilimi yawaita istighfari kana neman mulki yawaita duk abin da kake nema a wurin Allah kan zurfafe shi da istighfari zaka san fa bukata ka zaka ji istighfari yan uwa masu albarka to sannan Ibn Taymiyyah a cikin Jami'ur Rasa'il juzi na shida shafi na 277 ina cewa dan adam mutum ba shi da wani abu da yafi istighfari yace kuma shine mafi alkhairi mafi fitiyar addu'a da yayi istighfari shine mafi fitiyar addu'a da mutum yayi tafi ko yafi kowanne nau'i na addu'a da kai wannan masa albarka me yau sai istighfari zuwa ga Allah gashi muna cikin yanayi a ƙasa ana cikin yanayi iri-iri ga kuncin rayuwa ga damuwa ga bakin ciki ga tashin hankali ga fitintunu ga talauci ga rashin kwanciyar hankali ga rigimar cikin gida ga rigimar waje abubuwa kwamacala harba tsaliya iri-iri me yau sai istighfari zuwa ga Allah ko ba komai kana istighfari din bi iznillah da iznin Allah duk yanayin da ake ciki ko ba aka ce an daina ba to kai ba za ka sami much concern ko damuwa akan wannan abin duk abin da ya taso Allah subhanahu wataala sai maka magana yan waitan yan uwa mu yawaita istighfari zuwa ga Allah ko ba dan komai ko saboda kawunan za ka samu nutsuwa zaka samu kwanciyar hankali duk abin da mutane suke jin tsoro kai ba zaka ji tsoron duk damuwar da mutane suke ciki zaka dauke ta normal ce saboda rayuwar dan adam haka take rayuwar dan adam tana cike ne da kalubale to karbu wannan kalubalen irin yadda yazo da irin yadda Ubangiji subhanahu wataala ya tsara maka ka fuskanci kowane irin kalubale sai ga ka samu mafita daga cikin wannan yanayi na roƙon Allah subhanahu wataala hidayatar da mu Allah ya dora mu akan daidai yi mana maganin abin da yake damu mu ya gafarta mana zunuban mu ya yafa kurakuran mu ya yi mana afuwa a kabin da muke aikata na ba daidai ba kar ya kama mu da laifukan da muke masa Allah muna roƙon ka Allah ka yafe mana Allah kai mana gafara Allah ka yafe mana Allah kai mana gafara Allah abin da muke na ba daidai ba Allah karka kama mu da shi Allah ka yafe mana abin da muke yi Allah muna roƙonka Allah ka kame hannayen mu gaburan barna Allah ka kame hannayen mabarnata gaburan mu Allah duk wanda zai cuce mu ko addinin mu ko a rayuwar mu ko a dukiyar mu ko a iyalin mu ko a mutuncin mu Allah muna roƙonka Allah ka kame hannunsa Allah ka nuna mutane alkhairin mu Allah ka tsare hannayen mu da bakunan mu gaburan cutar da mutane Allah duk matuci Allah ka tsare mu da shi Allah ka nuna mana alkhairin kowa Allah ka tsare mana sharrin kowa Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah kai mana dace Allah ka shirye mu ka shirya ran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka Allah ka dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali da roƙon arziki a wannan ƙasa Allah idan akwai masu hannu a ciki Allah ka kame hannayensu Allah ka bar bayanka su zauna lafiya Allah muna roƙonka tunanin da ake na samun matsalar rayuwa a wannan shekara Allah ka fi karfin komai da kowa Allah muna roƙonka Allah ka kawo agaji ga bayinka Allah ka kawo tallafi ga bayinka Allah ka kawo taimako ga bayinka. Allah ka arzuta mu abin da za mu ci, da wanda za mu sha, da wanda za mu yi sutura, da wanda za mu yi lafiya. Allah muna roƙonka ka ƙarfafe mu wajen yin ibada a gare ka. Allah duk kaidi da makirci da kutungula da ake hadawa bayinka ake kulla musu, Allah ka warware. Allah ka warware waɗannan makirce-makirce da wannan kutungula. Allah duk wanda yake jiran mu sha wahala, Allah ka mayar da bakar aniyarsa a kansa. Allah karka nuna kowa damuwarmu, karka nuna kowa bakin cikinmu, karka nuna kowa ainihin takuruwarmu. Allah muna roƙonka, Allah ka yalwata arzikinmu, ka yalwata samunmu, ka albarka cikin abin da ka bamu. Allah ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau a lahira, ka bari mu azabar wuta. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.